Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su ga kanun labarai.
A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tabarki a yankin, ciki har da Najeriya. Jami'an kasar China sun ce basu gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacin Lawal ya zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da kokarin maida Najeriya jam'iyya ɗaya ta hanyar kwace kujerun gwamnoni a wasu jihohi.
Yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin nan, kwace na a kwace na a kwace na, duk wannan magana 2027 ne. APC gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya.
Amurka ta gargaɗi ƙasar Ghana kan yunkurinta na kafa dokar haramta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi, wanda ta ce hakan kan iya shafar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
Irin wannan threat in da ita ambasa da ke bayarin nan, wannan bai hana fasin wannan doka kasanga.
Haka kuma za mu kawo muku shirin manuniya, kuma kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai. To amma kafin nan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaidawa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da bude wuta a arewaci da kudancin Gaza. Karkashin wannan yarjejeniya, za a sako mata da yara ƙanana 50 da mayakan Hamas suka sace daga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, a madadin mata da ƙananan yara Falasɗina 150 da aka daure a gidan yari da ke Isra'ila. A yau Juma'a za a sako mutane 13 da aka yi garkuwa da su a Gaza, kuma za a saki ƙarin wasu rukunin waɗanda aka yi garkuwa da su a kowace rana na tsagaita buɗe wuta har sai an sako jumlar mutum 50. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na ƙoƙarin shawo kan cutar mashako da tabarki a yankin, ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar. Aƙalla mutum 573 daga cikin 11,640 da aka tabbatar sun kamu da cuta a Najeriya sun mutu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disamba 2022. Ko da yake jami'ai sun kiyasta adadin, a yanzu ya ragu saboda ƙoƙarin jinya, wanda zai iya ƙaruwa sosai a cikin jihohi da ba za a iya gano waɗanda suka kamu da dama ba. A jamhuriyar Nijar kuma, da ke makwabtaka da Najeriya, mutum 37 ne suka mutu cikin mutum 865 da suka kamu da cutar ya zuwa watan Oktoban da ya wuce, yayin da a ƙasar Gini aka bada rahoton mutuwar mutum 58 daga cikin 497 da suka kamu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Yuni. Ya zuwa yanzu dai an samu rahoton kamuwa da cutar mai saurin yaduwa a jihohi 20 cikin 36 na Najeriya. A Najeriya, kashi 42 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru 15 ne kawai ke samun cikakkiyar kariya daga kamuwa da cutar ta mashako, a cewar wani bincike na gwamnati, yayin da Gini ke da kashi 47 cikin 100 na adadin waɗanda aka yi wa rigakafi, waɗanda duka sun yi ƙasa da kashi 80 cikin 100 da shawarar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar kan samar da kariya ga al'umma. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasance cikin shiri a ranar Alhamis, yayin da masu aikin ceto na inda ke tona tarkacen baraguzai da suka raba su da ma'aikata 41 da suka makale a cikin wani rami da ya ruguje kusan makonni biyu da suka gabata. Masu aikin ceto suna da gadajen daukan marasa lafiya na musamman masu kafafu waɗanda ke shirye don zakulo mutanen da suka tagayyara daga cikin mita 57 na bututun ƙarfe wanda zai bude idan aka cusa shi ya shiga sashi na ƙarshe na tantan ɗin ƙasa. Kankare da tarkace da ya toshe hanyar da za su tsira. Motocin agajin gaggawa da asibitin tafi da gidanka na jira suna shirye-shiryen tarbin mutanen da suke makale a cikin wani yanki na ramin da ake ginawa na ƙarƙashin ƙasa a kogon Uttarakhand da ke jihar Himalayan cikin kwanaki 12 da suka wuce. Sai dai ana ci gaba da samun tsaiko wanda ya hada da faduwar tarkace da fargabar ƙara samun ruftawa kogon da lalacewar na'urorin haƙar ƙasa yayin da aka samu cikas a ranar Alhamis sanadiyar matsalolin na'ura.
Tunan ba da jimawa ba Hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babashir David Lawal ya zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da yunkurin mai da kasar a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya. Babashir Lawal na mai da martani ne kan wasu shari'un zaɓe da kotun ɗaukar ƙara ta ƙwace kujerun gwamnoninsu daga jam'iyyun adawa tana baiwa jam'iyyar APC mai mulki a 'yan kwanakin nan. Kazalika da kuma naɗe-naɗen wasu mukamai da ya zargi an baiwa wani yanki. To sai dai fadar shugaban kasar ta musanta wannan zargi. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya.
Problem nawa da Yorubawa kenan, kana supporting ɗinsu in sun samu nasara sai su mai da shi kaman kai bawa ne.
Babacir Lawal wanda shine jagoran campaign din da ya sayawa Tinubu tikitin takara a APC kuma ya mara masa baya are lashe zaben fidda gwani ya raba gari da Tinubu a wajen tsayar da dan takarar mataimakin shugaban kasa don rashin hada musulmi da krista a tikitin kamar yanda aka saba gani. Babacir Lawal ya ce zagon kasa ga lamuran shari'a na iya kawo karan tsaye ga muradun demokradiyya.
Babu mai kyau bane kace ai na fada muku, amma mutane suna da taurin kai ba sa gani abin da ke damun su, suna ganin wuta na zuwa suna gudu suna zuwa su ga wutan ayyuran su ne. Yanzu ko abin da aka yi a Kano din nan, ni ba alkali ba ne amma mai kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 ne. APC gaba ɗaya suna son gwamnoni za su iya gaba ɗaya, da yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi APC arewa, amma sun kwace mulki daga PDP sun ba APC.
Da ya juya kan yankin arewa, Babacir ya ce akwai buƙatar gaggawa ta haɗa kan yankin don matuƙar rabuwar kawuna da aka samu.
Ni ba dattijo ne a gidana ai, ko kuma a kabila na, ko kuma a coci nawa ni dattijo ne ai. To amma kuma a ce wani dattijo ne harin kira Bakatsina ba Kano me zo mu yi miti mu yi magana mu faɗa a ji kai da wuya. Mentors ina so Liman Chiroma so Adamu Chiroma ne, na san yadda suke da in abu ta harɗe sun kira juna sun shiga ɗaki sun fita sun ce ga inda ake kowa sai ya shiga layin zai bi.
Fadar Aso Rock ta musanta shishige a lamuran shari'a da nuna ya dace Babacir ya san mulki zaɓin Allah ne. Baya ga wata sanarwa daga mai bawa shugaban shawara kan sadarwa Bayo Onanuga da ke kare Tinubu da cewa mutum ne mai gaskiya, mai taimakawa shugaban kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce da alamun nasarar Tinubu na kular da Babacir.
Na tabbata masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal. Duk wanda yake biye da siyasa 2023 zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi. Wato ɗaci ne da ciwo na bakin cikin abin da ya faru da shi, domin yana tare da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, amma saboda an yi muslim ticket ba dan ci usgunawa wani bane ba, amma Babacir ya dauki abin nan ya mai da shi wani fadan addini. Allah ya ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu nasara.
Na tambayi Babacir ko me zai ce kan Tinubu da ya adawa da shi ya mara fita Obi baya, amma gashi yayi nasara.
Arewa da ke fada mu hada kuriyo mu zamu ci, yanzu ai babu ai arewan ta rabu kashi biyu, karfin arewan babu kuma ai bunda Bola ke so ya achieve. Wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne.
Hakika ko da alamu dai a Najeriya tun sauke tsohon babban alkali Walter Nkanu Onogan da gwamnatin Buhari ta yi, ake caccakar sashen shari'a da matakai da suka sabawa hankali, ko da yake an ce shari'a sabanin hankali. Nasiru Adamu El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya.
Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis. Kalaman nan hukumar ta WHO na zuwa ne bayan wata bukata da ta mika wa hukumomin China na neman ƙarin bayani dangane da yadda ake samun karuwar yara ƙanana da ke kamuwa da wata cuta mai shafar numfashi da kuma cutar pneumonia. Hukumar WHO ta ambaci rahotannin kafofin yada labarai da ba a fayyace ba, da kuma hukumar da ke sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta duniya. Kamar yadda aka ba da rahoto game da cututtukan sanyi da ba a gano ba tsakanin yara da ke arewacin China, kuma a hukumance sun nemi ƙarin cikakkun bayanai daga China a farkon wannan makon. Masana kimiyya daga waje sun ce yanayin yana buƙatar a saka masa ido sosai, amma ba su gamsu da cewar ƙaruwar cututtukan numfashi da aka samu a baya-bayan nan a China ya nuna alamar barkewar wata sabuwar annoba a duniya ba. Daga ƙarshe, babban bankin ƙasar Turkiya ya sake yin wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa, yayin da yake ƙoƙarin daƙile hauhawar farashin kayayyaki da ya rabanya da lambobi biyu, lamarin da ya sa magidanta ke fafutuka ganin sun fi ƙarfin abincin da za su ci da kuma samun muhimman abubuwan buƙatun yau da kullum. Bankin a ranar Alhamis ya ƙara yawan manufofinsa da maki 5 zuwa kashi 40 cikin 100 don yaƙar hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya wuce. Wannan dai shi ne karo na 6 da bankin ke ƙara kuɗin ruwa a jere da ke auna hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya gabata. Hakan dai ya yi hannun riga da mahanga irin ta tattalin arziki, kuma da yawa na ɗora laifin akan irin matakan da shugaba Erdogan ke ɗauka da ba a saba gani ba wajen magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Bayan da aka sake zabansa a wani sabon wa'adi, Erdogan ya naɗa wata sabuwar tawagar masana tattalin arziki wacce ke ta sauya tsarin samar da kuɗin ruwa mai sauki.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasar Amurka ta gargaɗi Ghana kan yunkurin kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo a ƙasar, domin yin haka a cewar Amurka zai iya shafar dangantakar kasuwanci da zuba jari da ke tsakaninsu. To sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakiya a ƙasar sun ce ba gudu ba ja da baya. Hamza Adam ya iko mana wannan rahoto daga birnin Kumasi.
If there is discrimination, that will send a signal to not just
tsokacin da jakadiyar Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar kenan, yayin Ghana warta da manema labaru inda ta jaddada cewa Ghana za ta yi hatsara babba ta fannin kasuwanci da zuba jari har in ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu a ƙasar, inda take cewa
Ghana is a very welcome
Ghana ƙasa ce mai marhaba da kowa, kuma akwai ƙarfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin addinai, akwai kuma jituwa tsakanin kabilu. Hakan ya sa Ghana ta kasance ƙasa mai karfi da sha'awa ga masu zuba jari. Ina fata ya kasance haka da al'ummar LGBTQI+. Amma idan aka nuna bambanci ga 'yan luwaɗi da madugu a Ghana, ba masu zuba jari da 'yan luwaɗi kawai zai aika da sigina ba, har da saura kamfanonin ƙasar Amurka. Sa'annan Ghana ba za ta samu karbuwa ga masu zuba jari ba. Ina fatan za ta kasance cikin waɗanda Amurka za ta yi marhaba da su wajen kasuwanci.
So I hope it will stay welcoming.
Wani rahoton da sashen kasuwanci ta ƙasar Amurka, wato US Department of Commerce, ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2022 Ghana ta samu kimanin dalan Amurka biliyan 1.8 sakamakon fitar da kayayyaki irin su gwal da koko da danyen mai zuwa Amurka. To sai dai matakin ƙasa huddan kasuwanci tsakanin Amurka da Ghana sakamakon dokar haramcin luwaɗi da maɗigo da dangoginsu zai iya sanya Ghana cikin halin kunci, musamman yayin da ƙasar ma ke fama da matsalan ƙaryan tattalin arziki, inji Shuaib Abubakar, masanin tattalin arziki a ƙasar.
Ka ga muna buƙatan dola sosai don saboda ya taimaka ma dollar reserves mu. Mafi yawan abubuwan da muke amfani da shi cikin ƙasar mu Ghana, muna sai ne kasashen waje, kuma da dala muke sai shi muna yunwan dola. Saboda haka in gwamnati ta Amerika ta dauki mataki zai iya damu tattalin arzikin Ghana sosai. Amma kaga abin da ke akwai shine batun luwaɗi da madugo, wani batu ne da yake mun yi tar da shi. Amma kaga yau inda duniya ta kai nan akwai wasu kasashe da yake su saboda wai demokradiya sun amince da irin abubuwa haka kuma suna da karfi sosai cikin duniya. Misali shine kasar Amerika. Saboda haka ni a tunanina inda muka kai ga ina ga kamar ya kamata mu yi takasan san da irin duka haka.
Shi ko babban jami'i a cibiyar cigaban demokradiya wato CDD Ghana Michael Augustus Akabo ya yi tambaya game da ikon yin shawarwari na Ghana a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake tunanin zartar da wannan kuduri na yaki da luwaɗi, inda yake cewa ya kamata Ghana ta tantance matsayinta da tsarinta a matakin duniya kafin yanke wasu shawarwari na samar da dokar haramcin luwaɗi da maɗigu.
What is the bargaining power in the international space?
Abdulmannan Muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka gabatar da kudirin dokar a majalisar dokokin ƙasar, ya ce babu ruwa ko iska da zai hana su haramta luwaɗi da madugu a kasar duk da barazanar kasar Amurka.
Irin wannan layya a kasan ga bayi yau kun bayin gobe, kuma irin wannan threat in the ether ambassador ji bayarin nan wannan bai hana fasin wannan doka kasan ga.
Har yanzu dai gwamnatin kasar Ghana bata bayyana matsayinta akan wannan magana ba. Bisa tsarin wannan doka, har in aka tabbatar da shi a Ghana, za a daura duk wanda aka kama da laifin luwaɗi ko madugu da zama gidan yari har na tsawon shekaru 10, sa'annan shekaru 3 kuma ga duk wanda zai bayyana yanayin luwaɗi ko madugu. Hamza Adam, Muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal bata yi ba.
PDP tana restructure ta. Wannan abu ya faru a Kano, a Maiduguri ma ta faru. So mu a Plateau mu zama mun yi laifin me?
Zainab, yanzu ma muna so su wuce, kuma muna bakin kotu muna jiran su.
Wasu ƴaƴan jam'iyyar PDP a jihar Plateau kenan ke zazzaga zanga-zangar zungure musu mukaman da suka ce a gaskiyar magana fa an ballo musu ballin baraka. Game da tsalle-tsallen tsallakawa cikin jam'iyyun da aka hangi tsohon mataimakin gwamnan jihar Niger tsallaka zuwa cikin jam'iyyar APC kuwa PDP'n da ya bari ce ke cewa ai kanshi yake warwarewa tukka.
Bana iya munafunci, maimakon in zauna inda ban gamsu ba, gwamma in bari. Idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni, ina iya dawowa ba wani abu.
Ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa? Ai ya zama halin sa.
Shi kuwa sanata Kaka Shehu Lawal na Masar Jan Tare Najar daga jihar Bare Barin Borno cewa yake akwai matakar bukatar waiwayar dokokin da aka dinga yi a baya don ganin an hada su guri guda duka.
Idan ka kula shekara 2019 irin abubuwan da ake yi kamar na Yahoo Boys, kamar wani Boko Haram, kamar wani ƴan ta'adda da sauransu babu shi a ƙasar nan. To shi yasa muka gani haƙƙi ne a wuyanmu domin mu sa minista na shari'a na ƙasa, wato Attorney General na ƙasa, ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har daka. Shiri na 145 cikin jerin shirin manuniyan da sahalewa ce ta sashin Hausa na muryar Amurka. Meyuwa sahalewar kuma amma ta demokradiyyar da ke baiwa ƴan ƙasa ƴanci dan nuna damuwa ce ta sa ƴan jam'iyyar PDP a jihar Plateau suka zuba zanga-zangar zuke hukuncin kotun kolin da suka ce yana cike da shakka.
Ne ne suna Gipo
Ayuba Hawks daga Panshin Local Government muna zanga-zanga domin appeal court ta je ta mana abin da tribunal bata yi ba so muna jin haushin abin da aka yi wanda ya ci local government ya zama senator wanda ya ci local government biyu ya zama senator mu kuma ba ma son wannan so mun fito ne domin yi wannan zanga-zanga mu nuna ma duniya da cewa wannan abin da ake mana Plateau State ba mu ji daɗin shi ba
yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma me ma'anar wannan
eh ta maido mana da mutanen mu
sunana Pam Ishaya Musa
PDP tana da structure ta wannan abu ya faru a Kano a Maiduguri ma ta faru so mu a Plateau mu zama mun yi laifin me
amma ba ku yi la'akari da abin da yake faruwa a jihar Plateau na rashin zaman lafiya ku ce ya kamata a zauna lafiya ba
sai mu zauna lafiya ci mutunci wayanda za su kawo mana zaman lafiya ne aka cire su
sunana Joel Titus daga Panshin Local Government governor ya ci zabe muna da 17 local government ana ce za a kwashi a bama wanda ya fadi zabe ina zaman lafiya za ta fito
sai dai kuma tuni ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar APC jihar Plateau Mr. Shituba Meye yace ai tun wajen zaben shugaban jam'iyyar PDP jihar Plateau ne jam'iyyar ta yi wa kanta raunuka
gaskiya Zainab wannan bai ba mu mamaki ba don tunda aka fara waɗannan mutanen bai kamata su sai a takara ba don kin san abubuwan da ya gudana kotu sun hana su sun ce musu je ku gyara gidanku kafin ku ce za ku shiga takara suka yi uwar kunne shegu da wannan order da kotu ta ba su suka sai zabe tun a wannan lokacin ana ta tafiya su wansu nan da suka dinga zuwa suka zuwa ko da aka ba su wannan shari'a na tribunal mun ga cewa gaskiya ba yi ma mutanen Plateau adalci ba ba yi ma APC adalci ba don waɗannan mutane bai kamata su yi zabe ba
to da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli
Zainab yanzu ma muna so su wuce muna jiran su a wuri suna gani suna da wani hujja to muna bakin kotun muna jiran su Allah ya ga abin da ya dace ya zartar baraka ja da Allah ba wanda ya sai ja da Allah
tuni ma dai ganin irin zubar gadan zabge kujerun gwamnoni a kotun koli a Najeriya ya sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon mataimakin shi Alhaji Atiku Abubakar gaya wa duniya cewa a gaskiya demokradiyyar kasar nan kawai ake ta aika sai dai kuma lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce hukuncen kotunan dama dai hali ne irin na doka
abin da shugaban kasa yake faɗi da shi mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar akwai magana ta siyasa a ciki amma in ka dauki shari'a tsantsanta zaka ga cewa mafi akasari hukuncin da aka yi hukunci ne da ya tamo kowanne jiha da irin yadda abin ya same ta kamar jihar Plateau rikicin cikin gida ne na jam'iyyar PDP irin wannan rikici ne ya samu APC a jihar Zamfara saboda haka ni ban ga wani abin nan ba iyaka dai jam'iyyu su koma su ci gaba da yin demokradiyya ta cikin gida su inganta ta magana cewa da za a ci wai jam'iyya ana so a maida kasa jam'iyya daya wannan ba zai yi wa kasan nan ba saboda haka mutane kasu cire rai kasu gwiwowin su sanyi a ci gaba da gwagwarmaya insha Allah akwai zuratan yan siyasa wanda za su bi su kwacin mu kasar nan yanci
a jihar Niger kuwa tsohon mataimakin gwamnan jihar ambassador Ahmad Musa Ibeta ne ya sake sakin PDP zuwa APC da ya ce yanzu dai kamta tsarkaka
bari in fada maka dalilan da yasa can na bari to dalilan sun kau kuma ina gana mutane cewa siyasa bambancin ta kaman sakan gizo-gizo ne kowane lokaci kaga cewa ra'ayinka yayi daidai can zaka koma so abin kenan so ni kuma bana iya munafunci maimako in zauna cikin gida inda ban gamsu ba gwamma in bari idan na tabbatar da cewa ga abubuwan da su gamsar da ni ina iya dawowa ba wani abu
jama'a na fassara ka da baka zama nan ka koma waccan jam'iyya yau ka dawo nan me zaka ce musu
baka sani ba ban damu da wannan ba abinda na damu da shi wanda na sani shine idan ra'ayina ya canza zan canza kuma ni ko in yi ne ko ban yi domin saboda wannan siyasa ai ra'ayi ce kuma ba ina yi dun kowa bane dun kaina ne
za su yi tunanin kaman ko an maka tayin mukami ne ko
wallahi tallahi ba wani tayin mukami da aka yi mun
sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger barista Tanko Beji yace ai dama Ibetan ya faye yawo cikin jam'iyyu dan buga raraka
jam'iyya tun dama akwai tillas ne a yinta to wanda suka shigo ba su kai wata biyu ba sun koma Ibeto so nawa kenan yake dawowa PDP yake komawa ai ya zama halin sa sai dai mu kalle shi ko
wannan kaman ba zai sa ku samu kaman ci baya ba ga jam'iyyar ku ta PDP ba
wai na ce menene ci baya aikin da suka fita haka kuma wasu suka shigo ai jam'iyya wasu su fita ne wasu su shigo
game da bukatar hada dokokin Najeriya guri guda kuwa ɗaya daga cikin masajjan tare Najeriya sanata Kaka Shehu Lawal na jihar Bare barin Borno ne ya ja hankalin majalisa akan haka
a lokacin da aka yi wa dokan kasa garan Bawul shine 2004 yau shekara 19 kenan. Ko yaron da aka haife shi a 2004 yanzu ina tabbata yana jami'a. To idan ka kula shekara 19 irin abubuwan da ake yi kamar na Yahoo Boys, kamar wani Boko Haram, kamar wani ƴan ta'adda da sauransu babu shi a kasan nan. To an yi dokoki da yawa majalisun da suka shude amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na kasa. To in ka fita daga nan bakin National Assembly aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai wani ma ba daidai bane. To shi yasa muka gani haƙƙi ne a wuyanmu domin mu sa minista na shari'a na kasa wato Attorney General na kasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama Laws of the Federation of Nigeria.
Wani tasiri kake ganin haɗa waɗannan dokoki wuri guda zai wa fannoni daban-daban na rayuwa a wannan ƙasa?
Akwai kundin tsarin mulki na ƙasa wato constitution, ba wannan ne na kawo uduri aiwa garan Babul ba.
Yanzu kenan sai a duka amfani da kundin tsarin mulki da kuma waɗannan dokoki da suka shafi ƙasa tare.
Yanzu ma tare ake abin nan nasu, inda aka samu sabani tsakanin kundin tsarin mulki na ƙasa constitution da kuma dokokin da majalisa ta su dokokin majalisa din wato za a dakatar da abubuwan da suke yi sai kundin tsarin mulki ne za a yi amfani da.
Ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya saboda haka akwai buƙatar su farka domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1281 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama suke zama musu dirka kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan kara wannan shiri daukaka. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara, kamar yadda muka alƙawarta ga nasihar Juma'a akan kula da taimakawa marayu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Musa Garba, zama mataimakin shugaban jami'atin Nahda wadda take nan Maradi. Za mu yi magana a wannan Juma'a akan maraya. To lalle maraya babban mutum ne a gurin Allah, saboda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya dauki dawaine shi sosai. Wurare daban-daban a cikin Qur'ani ana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar da ya kamata a hidda abada, sai Allah ya ce abin da yayi daga cikin dukiya idan ka hidda yace ka ba iyayenka sune na farko, sai yace wal aqrabina sannan makusanta ƴan uwanka, na biyu sai yace wal yatama. Ubangiji subhanahu wataala bai manta da su ba nan. A cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya zanu haƙƙin shi, sai ya zanu haƙƙin iyaye, sannan kuma sai ya sa haƙƙin marayu. Kenan a cikin dukiyoyin mu akwai haƙƙi na maraya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar duk mutumin da ke daukar dawainiyar maraya, to haka yake da shi a ranar tashin kiyama, kamar yadda ka san ƴan yatsunka guda biyu da manuni da wanda ke kusa da shi a cikin gida aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a cikin wani hadisi wanda yake cewa Allah yana tada ni tani da maraya kamar yadda ka san waɗannan ƴan yatsun guda biyu. Dan haka al'umma, kula da maraya abu ne mai muhimmanci a cikin wannan rayuwa ta mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimaka wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya ce da manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin Gaza. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da tabarki a yankin, ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu baki ɗaya, sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, da aji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Murtala Faruk Sanyin, nake muku fatan alkhairi, ma'assalamu.